العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi sha shida ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 19 ga watan 3 miladiya shekara 2022 kuma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan wuri mai albarka domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi na Ahkamul Jana'i na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama idan ba a manta ba ana cikin bayani ne akan ziyaratul kubur ziyartar makabarta ziyartar makabarta shari'a ta shar'anta a ziyarci makabarta lokaci zuwa lokaci kuma maksudin ziyartar makabartan shine don ya zama wa'azi da kuma tunatarwa da akan lahira matuka a wurin ba za a yi abin da zai fusa ta Allah ba madaukakin sarki kamar addu'a ana maimakon a roki Allah a roki wanda ke cikin kabari wannan da sauransu su ne maksudin ziyartar makabarta an yi bayani kuma an kai inda malam yake bayani akan cewa da maza da mata wurin ziyartar makabarta matsayinsu ɗaya yadda ya halatta a yanzu maza su ziyarci makabarta haka mata ma ya halatta su ziyarci makabarta tare da cewa matsala ce ikhlasiyya wanda malamai suka yi saɓani a kai amma malam ya ƙoƙarin kawo dalilansa da ya sa ya tafi akan cewa da mazan da matan duk matsayinsu ɗaya a wurin ziyartar makabarta malam ya kawo cewa hakan ya tabbata ne ta waɗansu fuskoki an fara bayanin fuskokin an kawo fuska ta farko wanda malam ya yi bayani a kansa yau za a tashi insha Allah a huska ta biyu shine inda malam yake cewa asani ni shafi irin nawo shafi na 180 huska ta biyu malam yace asani musharakatuhun rijal fi illati allati min ajaliha shuri'at ziyarat al-qubur قال يا ابن نبي daga cikin abin da yasa malam ya tafi kan cewa da mazan da matar duka matsayi ɗaya suke a wurin ziyartar makabarta malam ke cewa saboda su mata su ma sun yi tarayya da maza akan illa akan dalilin da yasa shari'a ta shar'anta ziyartar makabarta menene yasa shari'a ta shar'anta zuwa ziyartar makabarta saboda a wa'azantu saboda a tuna da lahira kuma matan suna da wannan bukatan suna da bukatan duk abinda zai zama wa'azi gare su suna da bukatan abinda zai tunatar da su lahira to kaga sun tarayya kenan da mazan da matan wurin wannan illa wurin wannan dalilin da yasa aka shar'anta ziyartar makabarta ne fa innaha turqi alqalb wa tadma'u al'ayn saboda ziyartar makabarta yana sa ainihin zuciya ta yi taushi sannan kuma wa tadma'u al'ayn ilma hayya sa idanu hawaye ya fito ya sa idanuwa su yi hawaye saboda zaka zo a makabarta zaka ga ga mutane nan kwankwance inda ainihin wuta za ta taso daga wani wuri ta zo wurin nan ba za su iya tashi ba wasu daga cikinsu kila tarihu ka tashi wasu ma suna kasa daga gare ka waɗansu suna sama gare ka bal har ɗanka kila ana akwai shi a wurin amma kaga cewa yau ga su duk an zo an kwankwantar da su shikenan rayuwar ta kare kenan kai ma dole ka tuna watan wata rana ko dai a kawo ka wannan wurin da ka zo ko a kawo ka wurin makamancin irin wannan wurin wannan ka'ida ne tabbata haka to duk yake cewa zuciya in dai tana da rago hakan zai sa zuciyar ta yi taushi kila ma har ya sa hawaye ya fito daga cikin idon mutum wa tuzakkiru al-akhirah kuma hakan na tunatar da mutum lahira kai ka san inda ma baka yadda da lahira baka zo kaga mutane kwankwance to hakan zai jawo zuciyanka da hankalinka ya sa lalle yace ka yadda cewa akwai lahira din saboda ga waɗansu sun zo sun an zo an shigar da su kila wani ya shekara 10 wani ya shekara 20 wani ma ya shekaru fiye da haka amma har yau baka taɓa samun labarin cewa gashi ya dawo ba to wannan duk zai tunatar da kai cewa lalle akwai lahira din to wannan shine al'amari na biyu daga cikin al'amurra da yasa malam yake cewa da maza da mata a wurin halacci ko ruhsa na ziyartar makabarta duk matsayin su daya yadda aka saukake wa ainihin maza su ziyarci makabarta haka ma aka yi wa matan wannan ruhsa su ma su ziyarci makabarta malam yace asali abu na uku daga cikin abubuwan da yasa malam ya daidaita cewa da mazan da matan duk matsayin su daya a wurin ziyartar makabarta yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam qad raqsa lahunna fi ziyarati al-qubur manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu sauki ya musu ruhsa wurin ziyartar makabarta ya saukaka musu cewa su ziyarci makabarta wala yace fi hadithaini hafizuhuma yace hafizatuhuma lana umul mu'minin yace saboda waɗansu hadisai guda biyu waɗanda umul mu'minin Aisha ta kiyaye mana su radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta mana mana yake cewa manzon Allah ya saukakawa mata su ma su ziyarci makabarta. Me ye dalili? Sai ce akwai waɗansu hadisai guda biyu wanda Ummul Mu'minin Aisha ta kiyaye mana su, ta tabbatar mana da su, wanda dukkan suna nuna cewa lallai su ma mata an ai musu rangwame, an sassauta musu bayan ada a can an hana cewa su ziyarci makabarta, ko kuma an hana su yawan ziyartar makabarta. To akwai waɗannan hadisan guda biyu da zamu karanta na Ummul Mu'minin Aisha, duk suna nuna cewa manzo akwai rangwame da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Malaki cewa na daya ana Abdullahi bin Abi Mulaika, akwai hadisin Abdullahi dan Abi Mulaika yake cewa yazo ya karbo hadisin ta hanya ainihin Aisha, cewa anna Aisha akbalat zata yawmin min al-maqabir. Abdullahi dan Abi Mulaika yake cewa wata rana ya gamu da Aisha ta fito daga makabarta, ta je makabarta tana dawowa kenan, ta fito daga ainihin makabarta. Fa qultu laha Abdullahi bin Abi Mulaika, sai yake cewa sai na ce ma ita Aisha, ya Ummul Mu'minin, ya ke uwar mu'minai, min aina aqbalta, ta ina ne ainihin kika fito, ina ne kika fito? Yake tambayan ita Aisha cewa ina da ta fito. Qalat, sai take cewa min qabri Abdurrahman bin Abi Bakr, naje ne ziyartar kabarin, naje wurin kabarin Abdullah Abdurrahman dan Abi Bakr ne, dan uwanta kenan. Fa qultu laha Abdullah bin Abi Mulaika, sai nace mata alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur, ashe ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa ziyartar makabarta ba? Shi Abdullah bin Abi Mulaika yake tambayan Aisha haka ne. Qalat na'am, sai Aisha take cewa eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyartar makabarta, kuma amara bi ziyaratiha, sanan daga baya kuma zai bayar da umarni cewa a ziyarci makabarta. Laqad nahaytukum an ziyaratil qubur, dama na hane ku daga ainihin ziyartar makabarta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fazuruha al'an, yanzu ku ziyarci ainihin makabartan. To kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harkon al'amari ya hana, musamman ma ainihin mata, amma daga baya sai zai ba da izini cewa a ziyarci makabartan. To shine Aisha take gaya wa Abdullahi dan Abi Mulaika cewa lallai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ziyarci makabarta. Wannan hanin ya shafi maza da mata baki daya. Sannan kuma ai daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Dama akwai hani na gaba daya wanda manzon Allah ya hana, sannan kuma akwai hani wanda yayi musamman ainihin su mata. To wannan hanin da yayi matan shi ya kawo sabani tsakanin malamai, ikhtilaf tsakanin malamai, cewa yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dage wannan hanin cewa a zaki makabata ya shafi matan ko bai shafi matan ba. Wayan suka je akan cewa wannan dagewar ya shafi mata, kamar yadda shi malin ma ya je akan sa. Akwai waɗanda suka je akan, musamman ma mafi yawancin malaman Saudiya sun je ne akan cewa a'a, wannan hanin, wannan daukewan bai shafi mata ba. Saboda haka su suna nan akai har yau mata su basu ziyarci makabarta. To hadisin shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ke cewa Allah madaukakin sarki, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata masu ziyartar makabarta. To sai kasance lafazin hadisin, wurin me yayi lafazin hadisin yake dauka akai, to nan ne aka samu ainihin sabani. Irin su malan annan suna ganin cewa ai yawaitawa aka ci, saboda ainihin lafazin da sigar da yazo. Wani wace a'a, ba wai sigar mu da a'a, sigar ya shafi ba wai sai an yawaita ba, ko ba a yawaita ba. Amma ala kulli halin, da waɗannan dalilan da malam zai kawo cewa banda wancan hadisin, wani misalin wanga hadisin da muke karantawa na ainihin Abdullahi bin Abi Mulaika, kaga yana karfafa wannan janibin cewa wannan daukewan ya shafi hadda maza da mata kawai. Kaga Abdullahi bin Abi Mulaika ya tambaye Aisha cewa ashe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyartar makabarta ba? Sai ta ce eh, ya hana ziyartar makabarta. Sai take cewa amma daga baya kuma sai zai ba da umarni cewa a ziyarci makabarta din. Malaki wa fi riwayati anha, a wata riwaya da aka samu daga Aisha din, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakasa fi ziyaratul kubur, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame wurin ziyartar makabarta. Aje a ziyarci makabarta, manzon Allah yayi rangwame a kansa. Ma'ana kaga ita Aisha sai fahimtanta shine cewa hatta da mata ma gaba daya, ma'ana rangwamen ya shafi hadda mata, ba wai ya tsaya bane ga maza kawai. To wannan shine hadisi na farko da malam ya kawo, wanda yake kawo hujja da shi cewa Ummul Mu'minina Aisha ta tabbatar da wannan hadisan, cewa ma'anansu shine hatta da mata su ma an ba su dama, an ba su iko su je su ziyarci makabarta. Malam ya ce akhrajahu al-Hakim, Imam Hakim ya fito da wannan hadisin a juz'i na 376, wa anhu al-Baihaqi, ta hanyar sa ne Imam Baihaqi ya rawaito hadisin a littafin sa juz'i na 478, min tariq al-Bassam bin Muslim, ta hanyar Bassam dan Muslim, an Abi Niyah, daga Abi Niyah wanda ke shine Yazid bin Humayt, Yazid dan Humayt, ana Abdullah bin Abi Mulaika, ta hanyar Abdullah dan Abi Mulaika. Wa riwayat ukhra, malik cewa wata riwaya kuma Ibn Majah, wanda Ibn Majah ya ruwaito shi a littafin sa juz'i na 1475. Duka a wayannan littafa akwai wannan hadisi. To bayan malam ya kawo wannan hadisin, ya kawo wannan hadisi da Aisha, kultu sai ke cewa sakata anhu al-Hakim, Imam Hakim ya ga wannan ruwayan bai ce komai ba, ba'ana bai tabbatar da shi ba, bai kuma ainihin me kore shi ba. Wa qala az-Zahabi, amma Imam az-Zahabi da ya ga ruwayan yake cewa sahih, ruwayan ainihin sahihi ne, hadisin ma'ana sahihi ne. Wa qala Busiri, Imam Busiri shi kuma da ya gani fi zawaid, ya fada a cikin littafin sa wanda ake cewa Zawaid juz'i na shahi na 988, bi yake wa isnaduhu sahih, shi ma ya ce isnadin sa sahih ne, rijaluhu thiqat, yake mazajin hadisin amintattu ne. Kaga da Imam az-Zahabi da Imam Busiri duk sun tabbatar da hadisin cewa ingantacce ne, amma Imam Hakim shi bai ce komai ba dangane da hadisi, bai ce hadisin na da illa ba, bai kuma ce hadisin ya inganta ba. Ayati wa huwa kama qala, shi ma malam sai dai yake cewa haka magana take, kamar yadda Imam az-Zahabi da kuma ainihin Imam Busiri suka tafi, shi ma ya tafi akan haka cewa hadisin sahihi ne, hadisin babu illa akansa. Wa qala al-Hafiz al-Iraqi fi at-takhrij, Hafiz al-Iraqi ya fada a cikin littafin Takhrij al-Ihya, Takhrij al-Ihya a juz'i na 4 shahi na 418, shi kuma abin da yake cewa rawahu Ibn Abi Dunya fil Kubur, ya Ibn Abi Dunya ya ruwaito wannan hadisin a cikin littafin sa da yake cikin samun suna al-Kubur, wal Hakim bi isnadin jayyid, haka Imam Hakim shi ma ya ruwaito shi, shi ma da isnadi wanda yake mai kyau. Kaga abinda Hafiz al-Iraqi ya faɗa kenan dangane da wannan hadisi. To bayan malam ya kawo wannan hadisin, to sai ƙarin bayani a kasa. Abinda ya faɗa shine a kasa ke cewa kultu, malam sai ke cewa wa qad allahu Ibn Qayyim bi shay'in mujib aji, yake cewa Ibn Qayyim ya illanta wannan hadisin da muka karanta yanzu na Abdullah bin Abi Mulaika, sai dai malam yake cewa illanta shi da ya illanta shi ne da abun wani abu wanda yake abun mamaki, bada wanda bai kamata ya illanta shi da shi ba. Yace wal ukhra bila shay, a wani bangare ma ya illanta hadisin ne ba tare da wani dalili ba, ba tare da wani ainihin abun dogaro a kansa ba. Wa qala, yake cewa sai Ibn Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa wanda ake cewa Tahzib as-Sunan, a cikin littafin sa da ake cewa Tahzib as-Sunan, ya faɗa a juz'i na 4 shahi na 350, yake cewa wa amma ruwayat al-Baihaqi, amma wannan ruwaya ta Baihaqi, asan mun faɗa a cikin akradin hadisin cewa Imam Baihaqi shi ma ya ruwaito hadisin, amma ya ce wa ta hanyar Imam Hakim. To shine Ibn Qayyim a cikin wannan littafin naji Tahzib as-Sunan yake cewa wannan ruwayar na ainihin Imam Baihaqi, fa hiya min ruwayat al-Bassam bin Muslim, yana daga cikin ruwayar dan din Bassam bin Muslim, wanda shi ma malam ya kawo shi a can da muka kawo ainihin wanda suka fito da hadisi din. Sai malam Ibn Qayyim yake cewa walau sahha, yake tuwa kaddara ma tuwa hadisin ma ya inganta kamar yadda shi Ibn Qayyim ya fada yake fa Aisha ta'awwalat ma ta'awwala ghayruha yake cewa Aisha ta tawilin wannan ainihin hadisin ne ko kuma ta fassara hadisin ne ko kuma ta ba wannan hadisin ne da wani ma'ana na ainihin daban ta tawilin sa da wani ainihin tawili wanda yake ba shine waɗansu daga cikin waɗanda ba ita ba suka tawilin sa suka tawilin hadisin ba ma'ana akwai waɗanda su ba haka suka je ba akan hadisi ba haka su fahimci hadisin ba cewa me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da mata ciki su ma sun shiga cikin waɗanda aka yi wa ruhusa sai yake cewa ta fassara hadisin ko kuma ta ɗauki hadisin ko ta fahimci hadisin da wani fahimta wanda yake waninta waɗanda ba ita ba waɗansu ba haka suka fahimci hadisin ba ma'ana me min duhulin nisa ta hanyar shigar da mata a cikin wannan hadisin cewa su ma sun shiga ciki shi Ibn Qayyim abin da ya faɗa kenan abin da ya ji kenan kaga shi lama shi Ibn Qayyim yana daga cikin wanda yake tafi cewa bai halitta mata su me su je ziyartar makabarta ba da shi yasa da aka kawo hadisin da ya kawo wanga hadisin da zai magana wanga hadisin a cikin littafin sa Tahzibus Sunan sai yake cewa su na farko dai shi bai ma yadda hadisin ya inganta ba na farko kenan sai abu na biyu yake cewa to kaddara ma hadisin ya inganta shi yana ganin Aisha ta fahimci hadisin da wani irin fahimtar da waɗansu ba haka suka fahimce ta ba menene fahimtar shine cewa da ta shigo da mata cikin wurin wannan ruhusa din shi yana ganin mata ba sa ciki shi yana ganin akwai da yawa daga cikin ko dai kace ainihin malamai ko kuma ainihin wasu ma daga cikin sahabbai wanda su ba su fahimci hadisin cewa an shigar da mata a ciki ba sa ciki wurin cewa ya halatta su ma mata su shiga ma'ana su je ziyartar kabari abinda Ibn Qayyim ya faɗa kenan ko kuma fahimtar sa kenan dangane da wannan hadisi din malam yake cewa qultu sai na ce bayan maganar da Ibn Qayyim ya faɗa sai yake cewa na ce wa basam sai ka biduna al-khilaf a'lamuhu yake cewa basam din nan da shi Ibn Qayyim yake ishara kaman ba sika bane ma'ana yana da rauni sai yake cewa shi a wurin sa abin da ya sani cewa sika ne ba tare da wani sabani ba ma'ana ba tare da wani sabani da shi sani ba ma'ana abin da yake kokarin nuna bai san wani sabani da ya nuna cewa wannan basam din ba sika bane ma'ana sika ne kamar yadda shi ainihin Nasiruddin Albani ya faɗa yake cewa fala wajhu li ghamzi ibn qayyim lahu babu wani dalili babu wata huska da za a bibi abin kuma babu wani dalili da zai sa shi Ibn Qayyim ya soke shi ma'ana ya nuna cewa ba sika bane ta shi ma'ana basam din babu wani dalili akan haka yace wa isnadu sahih bace wannan ainihin isnadin kuma ainihin sahihi ne babu ainihin la shubha ta fi wanda babu wani shubha a cikin wannan ruwaya ya inganta babu komai kamar yadda shi malam yake fada yake cewa wala ya'illu ma akhrajahu at-Tirmidhi abinda Imam at-Tirmidhi ya hitar na hadisi ba zai illanta wannan ruwayan ba zai illanta wannan ainihin hadisin ba saboda Imam at-Tirmidhi ya fito da wannan hadisi a littafin sa juz'i na biyu shahi na 157 min tariq al-Ibn Jurayh da ta hanya ainihin Ibn Jurayh an Abdullah Ibn Abi Mulaika ta hanya Abdullah bin Abi Mulaika shi dai wanda ya rawaito wannan ainihin hadisin da muke magana akan sa qala me ya fada a hadisin me ake cewa a ciki yake cewa tawaffa Abdurrahman bin Abi Bakr Abdurrahman dan Abu Bakr ya rasu bil hashani a wani wuri da ake cewa ainihin hashani malam yake cewa wannan wurin makanu bainahu wa baina makka 12 milan tsakanin wurin wurin da makka akwai tsawon tafiya na mil 12 yace a wannan wurin ne Abdurrahman bin Abi Bakr ya rasu wa humila ila makka sai aka dauki gawarsa zuwa ainihin makka fa dufina fiha sai aka binne shi a wannan ainihin makka ne yace falamma qadimat aisha lokacin da aisha ainihin ta dawo atat kabra Abdurrahman bin Abi Bakr sai ta zo wurin wannan kabarin na Abdurrahman dan Abi Bakr wannan dan uwan nata a lokacin da ta zo fa kalis sai ta faɗi waɗansu ainihin baitoci sai ta ce wa kunna kanadmani hazimata hukbatan yake cewa mun kasance kanadman kamar ɗan uwa ne waɗanda yake abokai ne na kudda kud na kusa da kusa waɗanda muke zama kowane lokaci kusa da kusa wuri guda wani dogon zamani na ainihin wani dogon lokaci na ainihin zamani hatta kila har aka kai ga cewa lam yatasadda'a ba za su taba rabuwa ba saboda kusanci saboda yadda muke tare da shi kowane lokaci har aka ce ba za mu taba ma rabuwa ba don dan uwanta ne yake cewa falamma tafarrakna ka anni wa malikan yake cewa yayin da muka rabu kai ka ce da ni da malik yake cewa li tulil jima saboda dadewan haduwa da muka dadewan zaman da muka yi saboda haka lan natbi laylatan bamu taba ainihin haduwa ba ainihin ne a wani dare ko da rana guda bamu taba haduwa ba da muka rabu sai muka dawo kuma kamar bamu taba haduwa da shi ba amma a da lokacin da yake raye muna nan kamar kai ka azuku uwa ne na kusa da kusa ke ganin ba za mu rabu ba to ala kullu hali da sai ce wannan ainihin baiti ainihin anan sai malam yake cewa sun maqalat sai Aisha ta saki cewa yace wallahi lauhadartuka ma da fatuka illa haythu mitta sai take cewa ya kai Abdurrahman dan Abi Bakar da ina nan lokacin da ka mutu a inda ka mutu da ba abin ne ka ko ina ba sai inda ka mutu din ma'ana da ba a dauko ka an kawo ka Makka ba da nan ne za a binne ka inda ka mutu din saboda kamar yadda muka sani cewa ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya hana a dauko mamaci daga inda ya mutu zuwa wani wuri a binne shi inda ya rasu amma karanta ma lokacin yakin Uhud in karanta hadisi a baya waɗanda ma waɗansu gawakin ma sai da aka dauke su daga Uhud an nufi Makka da su manzon Allah ya sa aka yi shela aka ace a dawo da su a binne su na inda suka mutu da irin wannan sai Aisha take cewa da na ina nan lokacin da ka mutu da ina nan a wannan wurin to da ba binne ka ko ina ba sai inda ka mutu ma'ana da ba dauko ka zuwa ainihin Makka ba da cika da cewa walau shahituka da ina nan da na halarce ka da ina nan wannan wurin ma zartuka da ban zarce ka ba to kaga wanga lafazin wanga gaba shine suka kawo cewa wannan yana illanta wancan ainihin hadisi ta ce inda na halarci wannan wurin ma'ana da ina nan lokacin da ka mutu da ba za a dauko ka ba inda ka mutu nan za a binne ka da ko ina nan da wannan ziyarar da na yi maka da bai maka ba sai suka ce to wannan zai zama ainihin illa ga wancan hadisin shine malam yake cewa a kwata kwata ba zai zama ainihin haka ba wa kaza akhrajahu haka nam eh ban ga wani mai وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف هكا أبي شيبة يرويت وانا أيهتو وانا حديثا عن كل شيء من سأل المصنف جزء إنه شاهي نتريد أربعين دي دي يبيتو لشي هكا هكا يتي وصدركه الحيثمي إمام حيثمي ياي إدراك يا معنى ياي مسا إدراك يا ما ابن أبي شيبة إدراك يكي تيوا فأورده سيزو لشي أتكين لسيم سأل مجمع shi ya fito da shi Ibn Haythami ma'ana Haythami ya fito da shi a cikin littafin sa Al-Mujma wa qala ya fada a cikin juz'in littafin sa juz'i na uku shahi na 60 yake cewa rawahu Tabrani hadisin da Imam Tabrani ya ruwaito shi fil Kabir a cikin littafin sa ainihin Kabir saboda haka wa rijaluhu rijalu sahih kuma yace mazajin hadisin mazaji ne waɗanda suke na ainihin sahih yace fawahima fil istidrak li ikhrajihi at-Tirmidhi lahu yake cewa sai zamo ainihin wannan abun wahami ne na cewa rijaluhu rijalu sahih sai kasance wahami ne saboda wannan istidrak li ikhrajihi at-Tirmidhi saboda Imam at-Tirmidhi ya fito masa da wannan hadisin fitowar da Imam at-Tirmidhi ya fito masa yace wa rijaluhu rijalul shaykhai sai yace rijalin mazajin hadisin mazaje ne na ainihin Buhari da Muslim yake cewa lakin ibnu jurayj mudallis sai dai ibnu jurayj shi karan kansa ma ainihin me mudallis ne wa kad anana hukuma an mai da shi anana din sa ma'ana yayi anana a cikin ainihin ruwayat yace fa hiya illatul hadith kuma wannan shine illa na ainihin hadisi din malam yace wa ma zalika وما ذلك تاريد هكا تاريد وانا إلا دا وانا حديث يكي دي شي نتي وآينه شي ابن جريج مدلسني وما ذلك تاريد هكا وقد ادعى ابن قيم اما ابن قيم yayi da awa a tilsabin sa juz'i na hudu shahi na 349 yake cewa annahu mahfuz cewa hadisi mahfuz ne ma'ana hadisin ingantacce ne da sauransu ma amma fihi tare da illolin da ke cikin wannan ainihin hadisi tare da illolin da yake wannan ainihin hadisi kaza kawai haka ya fada yace bal huwa munkar bal ma hadisin ma gaba daya hitabatun cewa ainihin mahfuz ne hadisin munkar ne lima zakarna saboda abin da muka fada na illolin da ke cikin hadisi wa in wa li annahu mukhalifun li riwayatin yazid bin humay saboda ya saba ma ruwayan yazid bin humay wanda ke shi ruwayan sa ingantacce ne wa huwa sika shi sika ne sabata an ibni abi mulaika wanda ya tabbata ta hanyar ainihin abi mulaika yake wa wajhul mukhalafa yake cewa ta huskan da ya saba masa fa zahiru min qawlihi zahiri inda yake cewa walau shahidtuka kaga can inda muka karanta cewa inda Aisha take cewa walau shahidtuka da na halarci ka ma'ana yadda tana nuna Abdurrahman bin Abi Bakar da na halarci in lokacin da ka mutu inda ka mutu din ce ma zurtuka da ban ziyarce ka ba to wannan shine suka dauka cewa wannan zai zama illa ga wancan ainihin hadisin cewa ai Aisha ta ce hatta ziyartar da ta yi ta ce da inda tana nan lokacin da ya mutu da ba ta yi ziyaran ba ma'ana sai ya kasance wannan illar da yasa ta yi ziyaran saboda ba ta nan lokacin da ya mutu da tana nan da ita ma ba ta ziyarce shi ba to sai suka kawo wannan shine cewa ainihin dalili cewa wannan ya zai sa hadisin ba zai tabbata ba ainihin akan haka yace fa innahu sarih ya tabbata qarara cewa fi anna sababu ziyara yake cewa sadadiyan ainihin ziyaran innama huwa adam shuhudi shuhudiha cewa rashin kasancewarta a wurin inda Abdurrahman din ya rasu wa shahida wafatahu lokacin da ya rasu bata halarci wurin ba bata ainihin wurin walau shahidat ma zarat da ta ainihin halarci wurin to da ba ta ziyarce shi ba malam yake cewa baina ma hadithin ibn humay sarih banda cewa kuma shi hadithin ibn humay wanda yake ta hanya ibn abi mulaika fi annaha zarat ta ziyarci ainihin kabarin ne li anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam amara bi ziyaratil qubur ya umunni da cewa a ziyarci ainihin makabarta ina zaka gano haka lokacin da aka tambaye ta ashe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyartar makabarta ba sai take cewa eh ya hana amma kuma ya sake bada umarni cewa a ziyarci makabarta din to kaga wannan a ita a wurin Aisha abinda ya sa ta ziyarci makabarta ba wai kamar yadda aka yi iddia kamar yadda aka faɗa a cikin wannan hadisin bane na wanda Imam Tirmidhi zai zo da shi ba cewa ta ziyarci makabartar ne saboda ba ta nan lokacin da ya mutu zima ne ke a'a abinda ta faɗa da kenta a cikin wancan hadisi na Abi Mulaika shine cewa ta ziyarci makabartar ne saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a ziyarci makabartar saboda inda ma hakan bai fito a cikin hadisin ba da sai a ce ihtimal ne to amma da kenta tunda an tambaye ta ne ashe ba manzon Allah ya hana ziyartar makabarta ba sai take cewa eh ya hana amma kuma ya bada umarni ashe kai yanzu idan aka ce to yanzu ka bada bayani ka bada ra'ayinka me yasa kenan ta ziyarci makabartan ta ziyarta ne saboda manzon Allah ya bata umarni ba wai ta ziyarta bane saboda cewa bata halarci inda Abdurrahman bin Abubakar lokacin da ya rusu bata na wurin ba ba shine dalilin ziyarta ba a'a dalilin ziyarar shine saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa a ziyarci makabartan wannan shine abinda malam yake kokarin ya fito da shi sai yake cewa fa hadithu huwa al-mahfuz yake cewa kuma wannan hadisin nashi na wannan ibnu abi mulaika shine hadisi wanda yake tabbatacce ingantacce yake hilafu ma zahaba ilaihi ibnu qayyim rahimahullah ta'ala sabanin abinda ainihin ibnu qayyim yaje a kansa Allah madaukakin sarki yayi masa rahma wannan yana daga cikin abin koyi ga magabata yadda sabani yayi sabani tsakanin su da wani suna nan dai sun dauke shi ainihin mutumin kirki bibi duk wanga sabanin da yake yi amma da ya kira ibnu qayyim sai ya masa addu'a rahimahullah Allah madaukakin sarki yayi masa rahma saboda sabanin bai tabi wani abu nasu ba wanda zai kawo matsala akan su ba amma dai matsala ce wanda take ta ainihin ilimi idan ta zo dole kowa zai kokari yayi bayanin menene fahimtar sa menene ra'ayin sa ainihin akan wannan matsala din to kaga shi Ibn Qayyim ya tafi ne akan cewa waccan hadisi na harko dai bai ma inganta ba, nabi umma ya inganta, shi yana ganin Aisha ta fahimci hadisi ne sabani yadda waɗansu mutane suka fahimci hadisi, umma ya inganta kin sai shi kuma malamin nan yana dauka cewa hadisin ingantacce ne, babu matsala akan sukan da ainihin Ibn Qayyim ya masa ba wani suka bane wanda zai raunana hadisin. Sannan kuma dalilin nabi cewa taziyati a wanda ake kokarin kawo cewa taziyati makabartar ne, taziyati Abdulrahman bin Abi Bakar ne saboda bata nan lokacin da ya rasu, shi malamin yake kokarin cewa a ba shine dalilin ba, saboda abin da yazo ga wancan hadisi ita karan kanta ta nuna ba bata kawo cewa shine dalilin ba, ta kawo dalilin cewa shi saboda manzon Allah ya bada umarni ne akan haka. To kaga dai dukkan waɗannan abubuwan idan ka lura da su zaka ga cewa abinda malamin yake kokarin bayyanarwa wallahi alam shine mafi hitowa hili akan ainihin dalili akan haka. Yake cewa wa amma ma zakarahu min ta'awul Aisha, yake cewa abinda malamin ya faɗa mana Ibn Qayyim yace cewa Aisha ta tawilin hadisin, ta fahimci hadisin ko ta fassara hadisin ba yadda wasu suka fassara shi ba, ta kawo shi ba yadda wasu suka kawo shi ba, malamin yake cewa fa huwa muhtamal, wannan ihtimal ne, wannan ihtimal ne, ma'ana kama abu ne kace ina ganin haka ne, kaga ko bai tabbata bace ba tabbataccen abu bane shine ainihin ihtimal, sai yake cewa fa huwa muhtamal abu ne wanda yake ihtimal ne ainihin kawai, yace walakin al ihtimal al ukhra, sai dai ai akwai wani ihtimali kuma wanda zaka iya cewa ah to ai kuma ina ni ina ganin kuma kaza ne, menene shi, wa huwa anna hazarat ta ziyarci wannan ainihin makabarta ne bi tawqifi anhu sallallahu alaihi wasallam, da ainihin muwafakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ihtimal kuma akwa bi shahadati hadithihima, yake cewa al'ati yake cewa wannan ihtimalin kuma yafi karfi bisa ga ainihin wata hadisin da muka yi bayani ko kuma tsokan wannan ainihin hadisin ko kuma ihtimalin da su suka yi akan cewa ta fassara hadisin ba yadda yake ba. A cikin kire kaga yadda tattaunawar ya kasance, yadda malin karin bayanin da ya kara kawowa dangane da fahimtar ainihin hadisi, kamar yadda na faɗa a farko wannan matsala ce tun can dama akwai sabani akan sa, matsala ce khilafiyya wanda yake hayya kuma ana na akan sabani, waɗanda suka ji akan cewa mata ba za su ji ba suna na akan bakan su cewa ba za su ji din ba, haka kuma waɗanda suka ce za su iya zuwa za su iya zuwa wallahi alam, amma dai abin da ya fito a zahiri dangane da wannan hadisin da muka karanta da kila hadisin da zamu karanta na biyu duka yana nuna cewa ne be yana nuna cewa abin da yake zahiri shine ya shafi mata ma umarnin ya shafi mata su ma suna iya zartar makabarta, illa kawai wancan ainihin hadisin na zawaratul qubur to za a dauke shi akan cewa ba an hana su yawaita saboda rauni irin na mata wanda yake inda za a ba su dama kullum su ta zuwa to za a yi ta samun rauni irin nasu, kila wata za ta je ta yi ta kuka a wurin, wata za ta je ta yi ta faɗan kalamai waɗanda ba su dace ba akan haka, to shi yasa kaga ba a cika son su zo ba, idan kaga mu a nan gaba ɗaya an je ne akan galibi an je ne akan mazhabin cewa ba za su ci ba, shi yasa kaga abinda aka saba da shi nan ba sa zuwa ne, to amma dai kan kamar yadda malamin ya kawo nan suna iya zuwa matukan ba su yawaita ba, wannan shine magana wanda yake mafi zamowa tsakiya bisa ga ainihin sabanin da aka yi. Muna iya karanta hadisin ga nabi lokaci yayi, to shikenan sai mu dakata anan mu zo mu tashi ga hadisin na nabi, abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa, kuskuren da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana, ma musulmai da suka ga mu gida gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya rahmshe su Allah ya sa sun huta, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani, marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya, mata masu juna biyu Allah suke su lafiya, waɗanda ba su da shi suke nima Allah ka ba su mai albarka, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka ƙare mu ka ƙare mana imanin mu, shugabannin mu Allah ka shiryar da su Allah ka ɗaura su hanya madaidaiciya, Allah ka ba su ikon mana adalci, ka ba mu ikon musu da'a kamar yadda shari'a ta tanada, ka ba su mashawarta na ƙwarai, ka ba su mataimaka na ƙwarai, ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya zaman lafiya, ka yaye mana wannan hali da muke ciki na musiba, ka tabbatar mana da imanin mu, ka ƙare mu daga salwantar imani, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.